Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah, ni kai ne na roka baro ki ka tam to hui ba. Kuja maha tambaya ni keda. Kuja maha tambaya ni keda.
Alhamdulillah dukan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki. Bazan iya fadar halin da nake ciki a halin yanzu ba, domin ya tashi aka kama a bisa wani sarki yau wata hudu kenan, amma Allah cikin ikonsa yanzu nan da nake magana da kai minti 10 ba muka yi magana da ita cewa an sake ta tana hannun hukumar embassy na Najeriya.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin Domin Iyali a yau Alhamis ta farko a watan Mayu shekara ta 2019. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ma baya ta haihu, sabili da haka za ku bi mu bashin bibiya da muka alkawalta yi kan tarbiyar yaya. Domin ko ranar Talata wato shekaran jiya kenan aka sami labarin cewa an sako Zainab Aliyu da gwamnatin kasar Saudiya ta kama bisa zargin safara miyagun kwayoyi bayan samun jaka da sunanta dauke da tramadol da aka haramta shigarwa kasar. To an bayyana cewa nan da nan da jin wannan labarin kama ta, mahaifin Zainab din da kuma kakanta suka shiga neman hukumomin Najeriya su sa baki a sako ta, kasancewa ba ta da masaniya a kan wannan jaka da aka samu da kwayar, aka kuma dace aka sako ta. To shirin Domin Iyali ya nemi sanin ainihin yadda Zainab ta samu kanta a wannan halin, wanda ya kasance aka san rahotanni da ake yayatawa kafofin sadarwa cewa wani ne ya sa kwayar a jakarta ba tare da saninta ba. Ga Muhammad Ajiya, mataimakin kwamandan hukumar yaƙi da safarar miyagun kwayoyi a tashar Malam Aminu Kano, da cikakken bayani a hirarsa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori.
Lokacin da baban Zainab ya zo nan ofishin ya kawo report cewa ga abin da yake faruwa a Saudi Arabia, an rike ƴarsa, an ce an samu kwaya cikin jakanta, shi kuma har ga Allah ya tabbata ƴar nan ba ta dauki kwayan nan ba, kuma shi ya rako su airport din nan ya kawo su kowa da matarsa da ƴaƴansa guda biyu, kowa da jakansa ɗaya, kuma an ce a can an same ta jajjaka biyu wanda ba ya tabbata ba nashi ba nata bane. Ya kawo mana korafi, annan muka fara bincike a gabansa, muka fara wannan bincike because ya zo ne a cikin wani yanayi na tausayi, za a fille kan ƴarsa. So muka fara bincike, ya rubuto mana a rubuce, ya ce to gashi duk muka karanta a gaban baban nan, muka fara bincike Malam Habibu in yana nan zai gaya mu, a gabansa muka fara bincike ɗaya bisa ɗaya. Shi binciken nan shi ne za ka yi shi, mun yi shi muka gane waye ne. Tunda mun san handlers su ne suke da alhakin duk wanda ya zo da jaka su ba shi tag da komi. Muka je system din handlers na sai da muka yi tracing wanda ainihi ya lika wannan jaka, extra jaka a kayan ita Zainab din. Handler ne, yana aiki da handling company, su ne suke dama in ka zo airport su za su karbi jakanka komi, in akwai extra luggage ko excess luggage suka biya su, wannan su ne suka yi wannan abu.
Kamar jami'ai ne kenan waɗanda muke gani, waɗanda suke sai da tikiti da loading kayayyaki?
Da loading kayayyaki su ne ainihin suke da alhakin in fasinja ya zo airport, bayan ka sai tikitinka za ka je wajensu, in kana da kaya jakanka za su auna jakanka, in suka auna jakanka in daidai kana da 40 kg sai su baka tag. In ka je can wannan tag din zaka claim din jakanka. Yawwa, so su din ne suka yi wannan abin. Wani ya zo ina ga ba shi da wannan 40 kg din, suka ita Zainab din da mamansa da suka zo da jakansu ɗaya-ɗaya, kaga suna da extra kgs wanda ba za su yi amfani da shi ba. Wannan damun suka samu, wani kuma ya zo da kayan nan suka liga.
Da ya gabatar da korafi da baki kuma ya ba ku a rubuce, kun fara kama bincike ne, kuma mai binciken ku ya nuna?
Mun yi bincike a nan a gabansa muka fara, kuma sai da muka je a gabansa aka je system din nan, shi yana nan office muka je system.
Wannan na'ura
computer kenan. Muka je muka yi tracing because tunda bincike ne dole ne a buɗe mana na'urar nan mu ga waye ne duty, akwai abin da ake ce roster. Tunda abin nan ya faru a kwana kaza, jadawalin aiki abin nan ya faru a kwana kaza ranar 25 ga watan December suka yi tafiya. Muka nemi roster. aka ba mu rusa su waye suka yi aiki zai nuna ma waɗanda suka yi aiki a wannan rana nan muka fara to ku kuka yi aiki a wannan ranan gaba ɗaya aka je system kowani Allah ya sa an yi configuring din wannan computer kowani handler yana da code din sa
kowane jami'i na wannan
ma'aikacin jirgin yana da code din sa to in ka tagin din kaya code din ka zai fita a cikin kayan
in kai ne ka
lika wannan abu
da ake sa a jaka
dole akwai code din ka haka muka yi tracing muka samu ainihi wanda ya lika
kowa
da lambar sa to ga lamban ka kuma kai ka lika wannan tag din to haka muka dauko shi ma ya nuna cewa ga wanda wayanda suka kama jaka su ma aka kama su aka suka nuna cewa agent ne suka zo da wannan haka dai har sai da muka kama mutane shida a rana wanda muka cancance mutane goma amma da bincike ta nuna muka cancance shida wanda muka same su suna da hannu dumu a cikin wannan ta'asa
bayan kun kama su kun tsare su ne ko kuma an danka su ne ga yan sanda ko kuma sauran jami'an tsaro
mun tsare su ai mu muke da hurumin mu yi wannan binciken ba jami'an yan sanda bane National Drug Law Enforcement Agency mu muke da hurumin mu yi wannan binciken inda abu ne wanda kwaya ce take aka lika wani ka gane ko so mu muke da wannan hurumi kuma mu muka yi binciken nan sai da mutanen nan suka zauna tare da mu anan kusan wata daya ana binciken
akan su
muka tattara komai aka yi bincike totally da gaske ba wasa aka yi bincike kuma aka kai su kotu gaban kuliya
na san lokacin da watakila kuke gudanar da wannan bincike ne wajen wata guda da kai magana kun sha tambayoyi daga gar jami'an ku sun amsa cewa ga yadda suka yi abun kuma ga manufarsu
sun amsa ai in ba su amsa ba ma amfani kai su kotu because duk wanda muka nace ma mutane shida nan da aka kai kotu akwai statement din da za su baka za a tambaye su ne daya ya aka yi yaushe ka kai rana kaza kana waje kaza kuma ga tag an samu kai tagin ya akai kayan nan ya shigo haka sai da suka yi mana bayani daya kowa yayi confessing cewa an kawo wannan jakan kuma ya lika so wayan su za su yi jayayya amma at the end of the day kowa sai da ya ba mu jawabin sa
a karshe dai
kowa sai da ya amsa
to kun gano burin da suke so su cimma na lika ita wannan wato lika wannan yarinya ita wannan jaka
to gaskiya lika jakan nan fa mutane da yawa sun dauka kaman kwaya ne da ta zo airport aka ciro wani kwaya aka lika mata cikin jakanta abun ba haka bane jaka ne na musamman kuma kayan wani ne da kwayan nan a ciki
da wasu kayayyaki
daban shine suka dauka suka using extra kilograms inda take da shi tunda tana da space ita ta zo da jaka daya kuma shi sintatu 40 kg
meyuwa watakila wannan bai fi kilogram 10 ba abin yananta
shine suka dauko irin wayannan dan karamin cuwaci wanda suke a wajen nan suka dauko wani dan ba su kila wani abu suka dauko jakan nan suka lika mata shi mutumin nan iya je can ya karbi kayan sa ka gane ko ba lalle bane wai mu tabbatar akan cewa sun san kwaya ce a ciki su dai irin dan turozizi da suke samuwa suka lika wannan abin a jakan don uwancin ya je ya karba wato practice ne wanda suke yi wanda ko su company nasu ba ta yadda da shi ba kuma suna ma defrauding company kaman abin da ya kamata dan turozizi da ya kamata company su samu su sai ka ga yana shiga aljihun su kenan ba na company ba kaga anan ana cutan company kenan shewa to shine abin da ya faru ba wai ta zo airport bane aka dauko kwaya jami'ai suka dauko kwaya suka sa mata a cikin jaka ba haka bane jaka ne aka shigo da ita kuma
mutum da guda
yes suka lika mata a jikin tag particulars nata na passport shewa ita ce mai jaka ba tare da ta sani ba yawa
da ka ce kun gurfanar da su a gaban shari'a bayan kammala bincike fiye da wata daya wannan hali ake ciki bayan an je gaban shari'a
an kai su gaban alkali an kai su sun yi jawabansu alkali ya tambaye su ko suna da laifi ko ba su da laifi da yawansu sun ce ba su da laifi alkali ya kai su remand aje a remanding din su a prison gidan kaso ina ga sun zauna sun kai wata daya ma aka sake kiran case din aka ci gaba kenan da shari'a to har yanzu ana kan shari'an kenan ina ga ran juma'an nan ko juma'a mai zuwa ina ga za a je ma shari'a akan wannan za a ci gaba da shari'a.
Wace court ce yanzu take shari'a?
High court, federal high court, kasan mu duk cases namu federal high court muke kaiwa.
Mm.
Ba ma kaiwa ko magistrate ko wani abu kotun tarayya, eh, federal high court.
Mm. To yanzu sun ci gaba da zama a matsayin ruman da ka faɗa a gidanka so su waɗannan mutum shida da kuka tabbatar da ala cewa suna da hannu. Sun ci gaba da zama a kurkuku ne ko kuma an ba da belinsu?
Eh, a yanda muke ji alkali ya ba da belinsu. Shi kuma hujjan alkalin shine aikin da wannan abun ta'asan da suka aikata a dokan ƙasa ana ba da beli. Ka gane ko? Wannan alkali ne hujjarsa kenan. Saboda haka duk da lauyoyinmu sun zo sun nuna akan cewa wannan mutanen abinda suka aikata fa ran yarinya ne wanda suke in ba bi abin da gaske ba za a iya kashe wannan yarinya. Amma shi alkalai suna amfani da takaddunsu in abu ne wanda doka ta ce a bada beli, discretion dai na alkali ne ko ya bada beli ko kar ya bada beli. In ya gamsu da jawabin da aka yi, to a takaice dai da nake ma magana mun ji cewa an ba su beli.
Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa ku ji halin da ake ciki dangane da mutanen da aka kama da wannan laifi. Da kuma faɗi tashi da Zainab da iyayenta suka sha sabili da wannan tsautsayi da ya faɗa mata. Kafin nan a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin. Da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke.